بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar Alhamis mun shiga daren Juma'a wanda shine daren 10 ga watan Rajab shekarar Hijira ta 1446 daidai da lissafin 9 ga watan January 2025 wannan shine darasi na 61 insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Ma'alimus Sunna wanda Sheikh Salih Ibn Ahmad Ash-Shami ya tattara khulasar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar amfani da manyan littafan sunna guda 14 Allah ya saka mishi alkhairi muna bibiyar malamin na inda yake muna karatu a cikin kitabul ilm kafin mu wuce akwai wani istidraki da ya faru wata gaba a baya a lambar hadisi na 391 inda yace wa an kabil akhbari kala inni la ajidu na'ata qaumin to can gaba da yace wa qulubuhum amaru min as-sabri cewa zakatansu sun fi hakuri daci haka na fasara ko to wannan fasara kuskure ce daga gare ni wanda ta faru sakamakon wato wasalin da aka yi anan cewa as-sabr da dauri akan ba'un to sai na wato karkata zuwa ga cewa shi hakuri din ake nufi amma gaskiya wannan fasara kuskure ce akwai wani abokin mu malami ne mutumin Ghana Malam Dr. Abdul Basit Suwaid mutumin Kumasi ne Allah ya saka mishi alkhairi shi ya fara min tambihi akan wannan kuskuren kuma na koma na duba gaskiya haka din as-sabru anan ya kamata ya zama an rubuta shi ne da wasali as-sabiru wato ba da daurin ba'un ba shine zai bada asalin ma'anar wannan athari wanda ya ma zo marfu'i a cikin sunan Tirmidhi abin da yake nufi kuma da as-sabir shine aloe vera wannan da aka sani wannan wato dan itacen ko kuma wannan gadalin da ake magunguna da shi kala daban-daban mai tsananin daci din to ne taba testing aloe vera ya san bai da dadi a baka to shi ake cewa as-sabiru da wasali kasa kamar yadda aka ce katifu suka ce huwa zalika dawa'ul mur wala yusakkan illa darura ba a sa mishi dauri a ce sabru sai in ya zama dole sai in wato a yanayi wanda yake sai in ya zama a yanayi wanda yake na darurar waka in kuma ana iya cewa kuma sibru wato ai wasali kasa ga sadudin almuhimu dai ma'anar shi wa qulubuhum amaru min as-sabri zakatansu sun fi daci fiye da dacin aloe vera ayan san aloe vera ko ni ba san sunan shi da Hausa ba ko da muka duba ma ko a Google suka ce sunan shi da Hausa ma dai aloe vera haka ko suka ce bai da wani suna ta kaman me kaman strawberry ne wannan dan abin da yanzu yan gawi suke ci wani wanda bai da wani dadi amma yan gawi sun jarabta da cin sa wanda ake cewa strawberry ni dai ko na ci shi ban ji wani dadi ba zaka inda ka san kana cin atile to shi ma sunan shi dai kawai strawberry har yanzu Hausa ba su samu suna ba sai a hankali to Allah ya sa mu dace. To sai mu koma inda malamin yake cewa a cikin lambar babi na 38 inda yake babu fadlil ilmi ala al-ibada. Babin da ke bayani akan fifikon falalar ilimi akan ibada, ma'ana ibadan nafila kamar wato azumi ko sallar dare ko istighfari ko wata ibada wanda bawa zai yi tsakaninsa da Ubangiji, ibadar da bata shafi tsakaninsa da bayi ba. Wato ba kamar sadaka ko wani abu makamancin haka ba to irin wannan ibadar wanda ladanta ya takaito akan kai me yi ne to falalarta bata kai falalar mutum ya zama yana aikin ilimi karatu karantawa nazari rubuce-rubuce da shi ma mustahabi ne amma kuma shi ladansa baya takaituwa akan me yi wato ladan shi yana tafiya zuwa kan wani wanda ya saurara koyo-koyo a wurinka idan mutum ya azumi za a ba shi lada idan mutum ya yi sallar dare za a bashi lada amma wanda ya karantar kaga shi za a bashi ladan karantarwa za kuma a bashi ladan wanda suka koyi karatun da kuma in sun yi aiki da karatun to kuma in sun koyar da karatu kage shi ladan shi yana da yana ƙara wato illuminating yana ƙara karuwa da gurgurdan fadin yaduwar wannan karantawa to wannan shi yasa sai ilimi yake da falala akan wadancan ayyuka malan yace an abi umamat al-bahili qala dhikra li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fadlu al-alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير وانا حديث ما لن يكاو من الشي كما يديك أنا دمك غني تاني أبو أمامة الباهل وتسدي بن عجلان ابن الحارث ديرك تكين صحابين أن يراهك ينا تكين صغار الصحابة ya rasu shekara ta 86 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ruwaito ilimi da yawa yayi riwaya mai yawa saboda ya riwaya abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi abun sahabbai manya manya da sauransu ya kasance mutum ne wato mai yawan azumi saboda ya taba tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah murni bi shay'in ka umarce ni da wani abu wanda zai amfane ni duniya da lahira wanda kuma ba wanda zai iya bani fatawa akan shi kamar ka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi fa alayka bis-sawmi ko alayka bis-siyami fa innahu la mathila la nabi yace mishi ka dage wajen yin azumi domin azumi da kake ganin shi ba wata ibada irin sa ta fuskar inda zaka tara lada mai yawa ko ba tare da ka sha wata wahala ba domin kawai dama barin cin abinci ne da barin zakewa iyali dama kuma ba koyon shi mutum yake cin abincin ba ma misali irin wannan yanayin wani ma zai fito bai ci komai ba to ga gara ma yayi azumi da shayin wabban za gara yayi azumi to wannan sahabi shine yake cewa zikirin nabi sallallahu alaihi wasallama rajulaini an ambata wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane guda biyu ahaduhuma abid aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin wani mutum wanda yake mai yawan ibada wal akharu alim dayan kuma mai yawan shagaltuwa da ilimi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace fadlul alimi alal abidi fifikon mai harkar karatu da ilimi na addini akan wanda yake yin bauta da ibada ka fadli ala adnakum kaman fifikon ni wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan akan mafi karancin falala a cikin ku sahabbai bambancin kenan kaman tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi mafificin bawa mafificin annabawa cikamakin su da kuma wani cikin sahabbansa wanda kaga shi ma yana da falala amma shi ne na ƙasa sai sun makala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace inna Allaha wa malaikatahu daga cikin falalar wato malami lalle Allah ubangiji da kansa wa malaikatahu da malaikunsa wa ahlus samawati wal ardina da mutanen sama da na ƙasa wato annabawa da salihai da malaiku da sauran bayin Allah hatta namlata fi hujriha har kuma da tururuwa a cikin ramunta wa hatta al-huta har kifi a cikin ruwa la yusalluna ala muallimin nasil khaira suna yin salati wato suna neman gafara suna addu'ar Allah ya karbi ayyukan mutumin da ke koya wa mutane alkhairi mana alkhairi anan shine addini domin shi ake nufi da alim yana koya mutane ibadar su tauhidi yana koya musu jin tsoron Allah gyaran zakata yana koya musu kyawun dabi'u yana karantar da su abinda zai hana su barna ko saban Allah yana tsoratar da su game da wato shirka da kafirci da maguzanci da munafurci da zunubai da sauransu to wanda ya zama aikin shi kenan irin wannan da kuma ikhlasi da yake yi da neman ladan shi a wurin Allah to Allah zai huwace mishi waɗannan halittu bayan shi kanshi ubangiji yana mishi gaisuwa wato kamar yadda Allah yake sayyidina Allah malaikatu yusalluna ala annabi da malamai su magana akan salatin Allah shine wato karawa annabin falala da fifiko da kuma bayyana darajar sa a cikin al'umma to haka shi ma wannan salatin malaiku su kuma roƙa masa gafara Allah da roƙa mishi daukaka a wurin Allah shine shi ma irin wannan salatin sauran bayin Allah su ma wato yi mishi addu'a ta gari da roƙa mishi gafara da neman Allah ya karba masa aikin sa kaga wannan duk wanda yake wannan aikin yana samun wannan daga cikin falalolin sa yayin da shi kuma wanda yake ibada ba ambaci falala irin wannan game da shi ba wannan kenan wannan hadisi yana nuna wato fifikon mai aikin ilimi akan wanda yake wani aiki mai alkhairi kaman bautar Allah wanda yake asalin abin da Allah ya kawo mutum duniya yi to kaga wannan in ya zama na mai aikin karantawa yana da fifiko akan mai aikin bautar Ubangiji to yana kuma ga sauran mutane kenan waɗanda suke sauran ga magarin mutane ba sa cikin lissafin masu kula da ayyukan ibada na nafila to yana kuma ga wanda ya hada duka biyu wanda zai zama yana aikin ibada kuma yana aikin ilimi din kaga shi kuma ya hada fifiko ya hada falala guda biyu kenan wannan shine abin da yafi dacewa da mutum idan kuma bai samu haka ba to sai abin da ya sawwaka kar mutum ya zama cewa ba shi da wani aiki na musamman da yake yi wanda ya kulla alwashi a zuciyarsa bare ya dinga yi dan neman kusanci zuwa ga Allah Ubangiji madaukakin sarki malam ya saki na'am na'am fi juhuriha na'am jazakumullahu khairan fi juhuriha a cikin ɗakinta na'am sai ya ce wa an wahab ibn munabbihin qala majlisun yutanaza'u fihi al-ilmu ahabbu ilayya min qadrihi salatan yace wani majalisi inda za a zauna ana tattaunawa shine ma'anar yutanaza'u ana tattaunawa akan ilimi a cikin majalisin da ya fiye mini zaman da za a yi na awa daya a yi majalisi ko minti 30 ko awa biyu to na fi ganin falalarsa akan in tsaya awa daya ina sallah la alla ahadakum yasma'ul kalimata fayantafi'u biha sanatan aw ma baqiya min umri yace saboda a wannan majalisin na awa daya in Allah ya so mutun daga mudakatar Allah ya so ya gyara zuciyar mutun Allah ya so mutun da tsira sai ji kalma daya wato magana guda daya kalma anan tana nufin magana ba dole sai kalma kwaya daya ba sai ji wata falala ko wata fa'ida ko ya ji wani wa'azi ko wani abu da zai gyara masa zuciyarsa sai kaga wannan abun guda daya ya ishe shi ya gyara al'amarin addininsa shekara guda ko kuma iya tsawon rayuwarsa wannan yana faruwa a aikace a mutum ya lugun wa'azi ko ya saurara wani ma by accident zai saurara ba wa'azin ya buji ba tsautsayi ne kawai sai ya ji wa'azi amma sai Allah ya kimsa masa shari'a sakamakon wannan wa'azi daga nan kuma sai rayuwarsa ta gyaru daga nan sai kaji yana bada labarin irin abin da ya faru mun karanta labarin Fudail dan Iyad da aka ce da mutumin dan fashi ne mai tsara hanya amma wata nan da daddare ya ji mutum alaramma yana karanta wani abu cikin alkur'ani wannan aya guda ɗaya da ya ji an karanta ta zama sanadiyar shari'arsa ya zama mai daraja a cikin ilimi da falala da nagarta da zuhudu wanda ake bada labarinsa saboda haka sauraron wa'azi na awa ɗaya yana iya taimakon mutum ya zama sanadiyar shari'arsa iya rayuwarsa kuma fi karanci shekara guda saboda haka ake so ya zama mutum musulmi kada ya dinga wato nisa da inda ake yin wa'azi sawan hudu ba juma'a ce wa'azi ne irin wannan da yake tsakanin magariba da isha zaka saurara ne a cikin motarka ko a radiyonka na gida ko kuma a wani masallaci ko an yi wata sallah azhar ko la'asar a ma'aikatanku ko a unguwarku ko a makaranta ko a ina ne idan wani tashi zai yi wa'azi ko da kai kana ganin malami ne da kafi shi yi kokari ka zauna ka saurara ko bude zuciyarka da neman gaskiya wannan minti 3 minti 4 minti 5 rabin awa baka san amfanin da zai maka ba zaka ga mutane da yawa suna bada labarin haka akwai wani gwamna da aka ce yana bada labarin wasu ayyuka da yana alkhairi yana gwamna yake cewa tun yana dalibi a makaranta yake jin wa'azi akan wannan ayyuka kuma sai ya rike wa'azin kuma da Allah ya taimake shi Allah ya bashi shugabanci sai kokari ya implementing waɗannan wa'azozin da yake wani daga cikin falalar ainihin wato wa'azi har ila yau malam yace babul wasiyati bi talabati al-ilm babun dake bayani akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wasiya wato yayi umarni da cewa a kyautatawa dalibai cewa daliban ilimi za su dinga zuwa neman ilimi to masu ilimin da sauran al'umma da daliban suka zo cikin su kyautata musu ana bi sayyidin al-khudri ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma fa idza ra'aytumuhum faqulu lahum marhaban bi wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama waqnuhum sayyidina abu sa'id al-khudri yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sayatikum aqwamun yatlubuna al-ilma ya ku sahabbai da sannu mutane za su dinga zuwa wurin ku koyan ilimi ya ku malamai da sannu dalibai za su dinga zuwa wurin koyan ilimi fa idza ra'aytumuhum idan ku ga dalibai sun zo wajen ku faqulu lahum ku ce musu marhaban marhaban lane mara ba sannun ku da zuwa wato ku sakin musu fuska ku yi musu magana mai dadi shimbida fuska aka ce ta fi shimbida tabarma marhaban bi wasiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lale mara ba da mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar mana wasiyar cewa mu kula da su waqnuhum kuma ku karantar da su shine ma'anan waqnuhum qala al-hakamu ai allimuhum ku koya musu karatu wannan hadisi al-imam ibn majah ne rutu shi a cikin sunan dinsa a cikin isnadin sa akwai mutum mai suna abu harun al-abadi wanda asalin sunansa shine umara ibn juwayn al-abadi wanda malamai sun rabata shi kamar al-imam shu'ba ibn al-hajjaj da wurinsu sai dai kuma wasu malaman suna masha yashi shi za ka ga shi kanshi al-imam tirmidhi ya hasana hadisi haka na shaykhul albani a cikin lamba hadisi na 280 cikin silsilar hadisi sahiha shi ma ya inganta wannan hadisi ko kuma ya hasana shi fi shawahid so da ka magana ta tabbata fil jumla wannan yana nuni zuwa ga wato nuni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna zuwa ga cewa ba za a gushe ba ana samun masu tahowa neman ilimi gari i gari ta kanas ta Kano kuma malamai da sauran waɗanda masu neman ilimin za su zo tsakankanin su to annabi ya musu wasiya akan cewa su kula da al'amuran su a taimake su a ba su goyen baya a karfafe su akan koyan ilimin sannan kuma a koya musu abinda ake da shi na ilimi wannan yana da muhimmancin daliban ilimi a cikin al'umma da kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san da al'amuran su kuma ya wasiya game da a koya musu da kuma cewa wanda yake da ilimi babu abin da zai yi fiye da koyar da ilimin rowa ilimin wata mummunar dabi'a ce da aka yi hani game da ita sannan kuma wato ana horan malamai da su zama masu dabi'a ta gari wajen mu'amalar su da masu koyan ilimi a wurin su sawun dalibai ne ko sauran malamai ko sauran mutanen gari malami yakan kasance da dalibai sanannu waɗanda suke sun zauna dafa a wajen koyan karatu hala kuma ya da sauran mutane masu neman fatawa daidai da masu sauraron wa'azi ga magari da watakila masu zuwa sallar juma'a ko makamancinta wanda su ba dalibai ne wanda suka tasa harkar ilimi a gaba ba amma mutane ne da su ma suna neman abin da za su koya da ire-iren waɗannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wasiya da cewa a kula da al'amuran su kuma a kula da haƙƙin su ba daidai bane a bar ɗaliban ilimi a cikin wahala a cikin takura a cikin halin haula'i su rasa yadda za su koyi ilimin ya zame musu wato wani abu mai wahala kamar yadda ake a yanzu wanda sakamakon haka za su kasa yin abin da ya kamata ko kuma su tsawon shekaru ba su koyi wani abin arziki ba Allah ka tsare mu saboda haka wajibi ne ga al'umma ya zama tana da tsare-tsare da taimakawa ɗaliban ilimin shari'a scholarship ne za a basu wata gidauniya ce auqafu ne za a kafa ba daidai bane ko a gwamnatance ya zama cewa an tashi ba da scholarship sai dai a ba 'yan medicine 'yan architecture 'yan pharmacy amma ba wanda za a baiwa ɗalibai masu katin shari'a masu haddan alqur'ani masu karantar da ilmomi masu kula da karantar da kananan yara malaman allo malaman islamiya ba ranga wanta da su wannan shi yasa kaga ilimin addini ya zama cewa ba shi da wata kima a cikin mutane a kasashe irin namu sai wanda kawai Allah ya kaddare shi tsautsayi ya kai shi shine kawai zai koya ba wai dan gara basa ko dadin abun ko kuma abin da ke cikin shi na walwala ba ya kai dadin ta gare to shikenan wallahi musta'an باب التوكي في الفتية والخوف منها باب ده كي بياني اكن التوكي تاكا تنسن كساكا من سؤال سيكا ابن الانا تاكا تنسن غمد فتوى شيني التوكي ابا هنكلي ابا تاكا تنسن كما تي زمينا دا ازر بقي دا يوان سوروتو دا سن اساني وزن فتوى دا كما wato wal khawf minha da tsoratar da mutane akan sakin baki game da al'amarin addini da shiga sharaba shanu da daukar Kano ba gammo. Malam yace an Abi Hurairata qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man uftiya bighairi ilmin kana ismuhu ala man aftahu. Wannan hadisi yana cikin Sunan Abi Dawud da Ibn Majah da Musnad ad-Dari. Abu Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace man uftiya duk wanda aka bashi fatawa bi ghairi ilmin ba da ilimi ba kana ismuhu ala man aftahu zunubin sa yana kan wanda ya bashi fatawa wato kamar yadda malam As-Sindi yake fada a cikin Fathul Wadud bi sharhi Sunan Abi Dawud yake cewa ya'ani man waqa'a fil khata'i wanda dai ya fada cikin kuskure bi sababi fatwa alimin sakamakon fatawa wani malami fal ismu ala hadha al alim to zunubin yana kan wannan malamin wa hadha wannan kuwa idza lam yakun al khata'u fi mahalli al ijtihadi in ya zama wannan kuskuren wancan da ake cewa malami yayi kuskuren ne ba bisa ilimi ba wato bi san abun ba ya bada fatawa akan shi au kana ko kuma yana da ilimi din illa annahu waqa'a li adami bulughihi al ijtihad amma yayi haka li adami bulughihi fil ijtihadi haqqan saboda bai kai matsayin mujtahidi ba ko dai zama jahili ne yace maka je kai kaza sai ka je kai to zunubin da ka aikata in kana tsammanin shi malami ne to wannan zunubin yana kan shi wato wanda ya bada fatawar idan kuwa malami ne amma malantar shi bata kai malantar da zai bada fatawa ba har ila yau amma da haka yayi girin gidi shi yayi azarbadi ya bada fatawa sai bai dace da daidai ba kai kuma kaje kai aiki da fatawar ka samu matsala to har ila yau da zunubi yana kan wanda ya baka fatawa da haka mutane ne iri biyu ko dai jahili a rigan malamai ya bada fatawa da jahilci kai kuma da ka tambaye shi kai aiki da ita to zunubin yana kan shi ko kuma malami ne amma malantar shi bata kai ta fatawa ba malantar shi bata kai ta matsayin mujtahidi ba duk da haka yaje ya bada fatawa akan abin da bai sani ba ya faɗa abin da bai dace da daidai ba dan kaje ka sabawa Allah kaje ka kiyin abin da ya kamata kai yace maka ai ba komai ba abin ka azumi ko ba komai ba sai ka rama sallar nan ba ko kana yin ibada ka iri kaza ko kaje kai kaza ko kar kai kaza duk fatoyi ne da muka sani ga sanan kala daban-daban ka tambayi mutum kuma sai ta tambayi malamin sunan Islamiya ya je ya shiga abin da yafi karfin sa to duk zunubin da wannan mutumin ya tafka yana kan wancan da ya bashi fatawa kisa Imam Malik Ibn Anas rahmatullahi alaihi da wani ya matsa mai akan tambaya yace kai ba zan baka amsa ba so kake yi ni in fada ma kai ka je ka tsira ranar kiyama ni a tsaye da ni yace maka ban sani ba ka dame ni ka fita a sha'ani na so haka ya kamata masu amsa tambayoyi da ake musu akan addini su san wannan kuma su ainihin yi wa kansu kiyamul layli su dinga tunawa kansu cewa watin duk abin da suke faɗa za a tambaye su game da shi kamar yadda Ibn Qayyim ya littafin shi sa mai suna da ilamul muwaqqi'ina ar-rabbil alamina wato yin orientation wayar da kan masu sanya hannu a madadin Allah Ubangiji so da kada abin da aka ce muni je kai kaza ko kaka yi kaza da sunan addini da sunan fatawa yanzu kana magana ne a madadin dokar da Ubangiji ya aiko idan kai wa Allah girin gidi shi baka sani ba to zunubi zaka dauka wa kanka zunubin wannan magana da kuma zunubin wanda ya aiki da maganar ka ba tare da ya san cewa kuskure bace kuma wannan shine sunan rayuwa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a waye gari babu malamai sai mutane ittakhadha an-nasu ru'usan juhalat mutane za su riki wasu jahili a matsayin malamai saboda mutane ba za su gushe ba cikin buƙatuwa izuwa ga malamai ba wani zaman da za a ce wannan zamanin ba a buƙatar malamai ilimi ya wadata dole ana da buƙatar wanda za a tambaya wanda za su yi jagoranci wanda za su karantar wanda za su yi limanci wanda za su yi huduba wanda za su yi sallar gawa wanda za su raba gado duk ana da buƙatar su ayyukan malamai suna da yawa to su kuma mutane duk wanda suka gani ya sa kanshi a cikin harkar za su tsammanta masa ilimi so da za su gaba da kawo mishi tambayoyi da neman fatawa a wurinsa to in bai sani bai ba su amsa to ya bata kuma ya batar da su kuma dukan zunubin su yana kanshi kamar da wannan hadisi ya nuna Allah ya tsare mu. wani ibn Abbas kala ibn Abbas yace man afta bi futiya yu amma anha fa ismuha alaihi wanda ya bada fatawa wanda yu amma anha wato yayita ba tare da ya kintaci gaskiya ba yayita a makance yayi gaggawa yayi alkafara shine ma'anar yu amma yayi gaggawa ya shiga cikin harkar ba tare da ya santa ba idan maka fatawa koda kana da wannan sibi na ilimi kake gaggawa ba da amsa kaje ka bincika me malamai suka ce ka karanta maganganun malamai a wannan zamanin duk wata fatawa da za a yi maka akwai malaman da su taba amsa irin ta sai kaje ka duba fatawa Ibn Baz ne fatawa Uthaymeen ne fatawa Albani ne fatawa Luhaidan Allajnatu Daima fatawa Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah fatawa irin su Al-Haythami irin su Asyuti suna nan da yawa da sun yi fatawa sai kaje ka duba ka zo ka bada amsa ko ka koma nan so shi ka karanta Al-Imam Al-Khatib Baghdadi daga cikin malaman da aka bada tarihin cewa duk da girman shi a da nauyin sa ilimi baya bada fatawa an tambaye shi sai ya koma gida yayin nazari baka yi saka mai fatawa kawai ya ce zai amsa ba in kai mishi haka ma sai ya fada yana cewa kana so ka auka da shi cikin wato sawarwara ne to haka tasi Imam Malik ne daga zai ana ambata fa Imam Malik yakan je da tambayoyi ya je ya bincika in an mai tambaya sai ya ce ku bani kwana uku ku bari zan sake bincikawa haka Imam Shafi'i haka Ahmad ibn Hanbal duk suna yin wannan ba wai burgewa bace a ce ka zauna a yi ta maka fatawa of head kana ta bada amsa kana ta bada amsa zaka yi kurakurai da yawa kuma zaka sa mutane a cikin dimuwa mai yawa a rubuta tambayoyin nan ka tafi da su gida a natsakai nazarin su ka bibbinciko amsoshin su ka zo ka bada amsoshi gamsassu ko rubutattu ko da baka wannan yafi yafi dan shi ilimi ba abun burgewa ne ko abun takama ba abun da kamata ne su gane kenan ba a buƙatar burgewa ko takama ko ba ni na iya ko san a sani duk wannan baya cikin tafarkin ilimi to shedan ne yake kimsawa mutane tanan cewa ni bai kamata a tambaye ni in ce ban sani ba ko in ce sai yana duba ko kuma ina duba a littafi ko a takarda za a kama ban san abin da nake ba to kaga wannan yana ba dan Allah kake ba kenan abinda yake so ka dace da daidai ba wai kawai ka burge mutane ba burgewa san bata da mahalli hasali ma in ka zo da tunanin zaka burge mutane kana iya asarar ladanka dan ri yana iya shiga cikin aikinka ya zama akwai da kake so ka burge to shine ubangijinka mahaliccinka ya gane dan shi kake yi saboda jama'a mu kiyaye wannan Allah ya tsare mu malam yace wa an abi suhailin nafi ibn malik al-asbahi qala kana alam ra'ati itikafu thalathati ayamin fil masjid al-haram wannan malam yace matata tayi alwashi za ta yi itikafi na kwana uku a cikin masallaci mai alfarma fasaltu umar ibn abdul aziz sai ta tambaye halifa cikin halifan bani umayya malam umar dan abdul aziz halifa ne kuma malami ya Allah ya gafarta mishi da na tambaye shi nace Allah gafarta malam ko ranka ya dade me kake gani game da wannan mas'ala qala qultu alaiha wa indahu ibn shihab kuma a zauna a majalisin sarkin nan akwai babban malami cikin tabi'ai muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri Allah ya gafarta mishi dan tambaye shi nace algafarta malam alaiha siyamun shin itikafu nan ta jata kwana uku a masallaci tana ibada shin wajibi ne ta hada da azumi ko ko za ta yi itikafin ba tare da yin azumi ba domin a cikin nazar din cewa ta yi zan yi itikafi qala ibn shihab sai ibn shihab yace la yakunu itikafun illa bi siyamin yace to ni dai a gani na bai da za itikafi sai tare da azumi sai tare da azumi domin asalin itikafi ana mai shi ne cikin ramadan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid yazo ne a cikin tattaunawa ayoyin da suka tattauna game da azumi saboda haka malamai suna ganin wato azumi wani integral part ne na itikafi da ibn shafi ya faɗa haka fa qala umar ibn abdul aziz sai halifa Umar ibn Abdul yace anin nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ga ta malam akwai hadisi ne daga manzon Allah da kake da shi da yace itikafi dole sai tare da azumi qala la ibnu shahab yace ba da shi qala fa an abi bakrin kana da shi daga sayyidina bakrin qala la yace ba da shi qala fa an umar ka da shi daga umar radiyallahu anhu an abi bakrin qala la yace ba ni da shi qala fa an usman shin kana da wani asari ne daga usman dan affan qala la yace ba ni da shi qala fa an qala umaru sai umar yace la ara alaiha siyaman to ni tunda dai baka da hadisi baka da wani asari daga ɗaya cikin manyan sahabban nan guda uku ko wannan su Allah ya kara musu yarda gaba daya to ni ina ganin anawar ayi za ta iya yin itikafinta amma tana cin abincinta da rana kwana uku to kuma shi yanzu Umar ibn Abdulaziz shine halifa saboda ka fatawar shi tafi nauyi maganar shi tafi karfi a hukumance sai shi Ibn Shahab sai bai ja mishi ba idan ana maganar ilimi Ibn Shahab yana gaba da shi amma sai ya mishi ladabi sai ya rabu da shi fa kharajtu Abu Sa'id yace sai na fito fawajadtu Tawusan wa Ata ibn Abi Rabah sai na samu wasu manyan malamai su ma Tawus ibn Abi Kaysan da Ata ibn Abi Rabah fa sa'altuhuma sai na ƙara tambaye su babu laifi ka tambaye wani malami fatawa ka ƙara tambaye wani na biyu na uku ka ji second and third opinions domin kana so ka samu cikakken haske da cikakken scenario cikakken comprehensive scenario na mas'alarka saboda ka sai ya tambayi waɗannan guda biyu yace musu kunji fa qala tawus ki tawus yace kana ibn abbas la yara alaiha siyaman illa an taj'alahu ala nafsiha sai yace fatawar umar dan abdul aziz tayi iri daya da fatawar sayyidina abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ba shi ma yana ganin idan mace idan wani mutum yayi alwashin zai itikafi to wannan itikafin bai lazimta mishi a iya kwanakin sai yayi azumi ba yace illa an taj'alahu ala nafsiha sai in tayi wa kanta sharadin cewa zan yi itikafi tare da azumi amma in bata fita tare da azumi ba kaga yanzu an samu fatawar ibnu abbas fatawar Abdullahi dan afwan Umar ibn Abdulaziz tayi daya wa qala ata'un sai ata'u yace zalika ra'ayi ni ma ra'ayi na kenan dukkanin su sun hadu akan goyen bayan cewa itikafi na alwashi da mutun yace zai yi ba dole sai ya hada shi da azumi ba kaje da malamai suke taujihin su me yayi ba su dama yin wannan saboda in aka zo yin ta'arifin itikafi idan kai definition na itikafi a cikinsa babu azumi za a ce ne lazimtan masallaci tsawon aƙalla kwana ɗaya da wuni da niyyar yin ibada kaga ibada tasbihi karatun alqur'ani yin sallar jami'i yin nafila qiyamul laili hailala sauraron darasi duk wannan yana cikin ibada azumi yana cikin ibada sadaka tana cikin ibada amma in an zo defining din shi kanshi itikafi ba a ambatan wannan ainihin wato component a matsayin part of it sannan kuma saboda tun a jahiliya akwai ragowan hunafa wanda suka rage akan kyakkyawan tafarkin annabi Isma'ila da Ibrahim alaihi wassalam suna yin itikafi ko ba sa yin azumi tare da shi kuma da aka zo a musulunci aka ci gaba da yin itikafi ba a ce dole sai an sa azumi ba a'a kawai dai an ba da fifiko yin sa a cikin watan Ramadan saboda Ramadan wata ne na ibadoji mabambanta kamar da kanta alqur'ani kai sadaka kai istighfari kai kaza to kuma zaka yi itikafi in ka so yi su wannan sai kalla sai suka ce to dan haka babu azumi a cikin tunda yanzu shi na bakance kai ka daurawa kanka to abinda kace zaka yi shi kadai zaka yi su kuma wancan da yace ayi da azumi me ya kalla shine magana da muka fada cewa a cikin alqur'ani inda aka zo da magana akan itikafi ya zo ne a ƙarƙashin ayoyin baqara da suka zo magana akan azumi saboda kan da cewa ana magana akan itikafi ne a cikin ramadan duk wanda kuma zai yi shi koda wajen ramadan ne to ana so ya yi shi irin yanda ake yi a cikin ramadan ya ake shi a cikin ramadan shine tare da azumi tare da sallar dare tare da katun alqur'ani tare da lazimtan masallaci da sauransu yanzu wannan sabani ne tsakanin malami wanda duk ka dauka kai baka da wata matsala saboda kowannen shi malami ne ya faɗa gurgurdan fahimtarsa kuma buƙatar wani jidali ko tashi hankali domin shi kanshi dama nazar din ma shi kanshi akwai malaman da suke ganin abin kyama ne ma kai nazar kace in Allah mai nazar shine kace in Allah ya bani nasara a jarabawa ko in na samu aiki iri kaza ko in nayi aure a lokaci kaza ni kuma zan yi wa Allah ibada iri kaza to sanya wa Allah wannan sharadin sharadin ne na marwaci aka annabi yace Allah ne yake ma tsabbakin marwaci dan ya fidda wani abu daga ruwarsa amma idan sai da Allah yayi maka wata wata falala wani alkhairi sai kace to bari ni wata ibada da nuna godiya ta ga Allah to wannan tafarkin annabawa ne godewa Allah ta hanyar yin ibada ta jiki ko ta dukiya ko makamantansa saboda haka a irin wannan yanayin ba za a lazumta mu mutum a ce sai ya dauki tawane ko ya bar tawane ba yadda su malaman baka ji wani sai wani raddi ko wani sai ya ce wa dayan maki Allah ko wanda baya son musulunci ko munafiki ko wani abu makamancin haka irin yadda mu yanzu da an yi sabani to sai ya zama fitina tunda ka ji wani su bai haka ba to kai ma haka zaka dauka akwai zantuka da yawa da malamai suke ba muhallin aita dandana akan su bane sai Allah ya ke mu wani mutum wannan kenan mala ya kawo mana shi anan wato dan magana dan ya nune zuwa ga yadda wato magabata suke da takatsan dan wajen fatawa shine wani an mai tambaya ya bada amsa an tambaye shi kana da wata hujja yace bai da wata hujja illa fahimtar sa ce a daidai lokacin kuma ga wani sa'an shi yana da wata hujja shi kuma shine shi Tawus yana da hujja daga Ibn Abbas amma Zuhri bai ta so da kaba dole bane duk fatawar da aka yi malami ya zama dan ya bada amsa ta dace da wani abu ya zama ya gina ne a sakamakon wannan abu Ibn Abbas an mai fatawa game da takaba ya bada amsa da ra'ayinsa sai da ya gama bada amsa wani sahabi a wajen ya ce mishi ni kuma na rantsa da Allah na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada irin wannan fatawar da ka bayar ya ji dadi saboda dacewar fatawar shi da ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gina ta akan tsura fahimtar sa ne saboda kuma yana nuni zuwa ga wato muhimmancin lazumtan neman fatawa a gun malamai kar ka yi gaban kanka Abu Suhail Nafi Ibn Malik al-Asbahi duk da shi ma da nasibi a ilimi amma bai tsaya akan ra'ayin kansa ba ya tafi neman fatawa a gun manyan malamai kuma ya dawo da ilimi mai yawa sakamakon haka wa an maimun ibnu abi hamza wa an maimun abi hamza qala li ibrahim an-nakhai ya aba hamza wallahi laqad takallamtu walaw wajadtu buddan ma takallamtu wa inna zamanan akunu fihi faqiha ahli al-kufa zamanu su'in wannan magana an ruwaito ta daga malam maimun Abu Hamza wato Maimunul Al-A'war Al-Qassab kenan yana da hadisi a cikin Tirmidhi da Ibn Majah wannan mutum wannan malami da'ifi ne malaman hadisi da dama su al-Imam Al-Bukhari su Daruqutni suna sai su Ibn Hibban duk sun ce yana da rauni saboda kan yi ruwaito hadisi marfu'i ba a karba amma wannan kissa ce kawai babu laifi a da an karbe ta daga gare shi yace daga malam Ibrahim An-Nakhai wa ana Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai babban malami cikin tabi'ai ba a kallon shi cikin kibarut tabi'i amma dai tabi'i ne ya rasu shekara ta 96 bayan hijira Imam Zabi ya ce ba a kallon shi cikin kibarut tabi'i amma yana cikin manyan malaman ƙasar Kufa a zamanin sa wanda fatawa ta tike zuwa gare shi da shida ainihin wato Ash-Sha'bi yana da babban malami cikin kawunnan sa shine wannan Al-Aswad Ibn Yazid An-Nakhai wan mahaifiyarsa ne Al-Aswad Ibn Yazid An-Nakhai wan mahaifiyarsa ne kuma ya koyar da shi kuma yana daga cikin malaman da suka shaki ilimin Abdullahi dan Mas'ud an ce ya taba ganin Aisha ya gaishe ta a zuwan su kasar Makka dan aikin Hajji da Umara amma bai riwaya daga gare ta ba yana dan yaro ya ganta mutum ne mai yawan ibada da yawan ilimi sannan kuma wanda yake wato mai kwarjini a cikin al'umma da yawan ibada yawan azumi yawan sallar dare ya daga cikin wanda suka gudu suka kuya saboda bala'in Hajjaju Hajjaji ya neme shi ruwa a dalle ya kashe shi Allah bai bashi iko ba to wannan babban malami cikin malaman kasar Iraki to shine fa yake cewa wallahi laqad takallamtu yace ka gani nan na sa baki na yi magana akan mas'alolin ilimi mabambanta na bada fatawa na karantar na yi raddi na yi wa'azi da sauransu yace walau wajabtu buddan ma takallamtu da na samu halin da ba zan yi wannan maganganun bai ce wala da na kama bakina amma na yi ne saboda ba yi da na iya al'amari ya kawo kaina mutane suna ganin ni ne malami babu wani a kusa da haka dole na kama yin abin da ya zame mun dole yace wa inna zamanan akunu fi faqiya halil kufati zamanu su'i yace wai a waye gari a ce ni ibrahimun naqi wai a diggarin kufa wai ni ake wa kallon malami yace to wannan zamanin ya lalace wannan tsabar tawalu ne da rashin ganin darajar kansa wanda yana daga cikin halayen mutane na kirki a cikin magabata ba sa takama da kansu a inda al'umma take ganin shi ya kai kimma wajen ilimi shi ko baya ganin kansa matsayin komai ya kasance haka suke ganin kansu suna tausaya wa rayuwarsu suna mamakin a ce wai su ake wa kallon malamai ko kuma yanzu mutane su suke nada ma kansu da kansu kun ba ci musu malamai ba ayi rigima da su in ba lissafa su a cikin malamai ba su ce ana musu hasada in ba gayyace su taron malamai ba su ce ana musu bakin ciki kaga wannan shine asalin zamanin suyin din kenan ba zamanin nasu ba Allah ya gafarta mishi ya kara mishi rahama malam ya sake cewa an Umar ibn Ishaq daga Umar ibn Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha wannan jikan Abu Talha ne wannan wato mijin uwar Anas yana daga cikin wadanda aka haifa a wannan aure mai albarka ya'ya da jikoki domin Abdullahi dan gidan ita wato mahaifiyar Anas ce Rumaisa dan ta shi ya haife Ishaqa Ishaq kuma ya haife Umar dukansu kuma malamai ne Umar dan Ishaq dan Abdullahi dan Abu Talha yake cewa laqad adraktu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama na riski cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aktharu mimman sabaqani minhu wanda na riska sun fi yawa fiye da wanda suka mutu kafin nayi wayo fama ra'aitu yana nufin a garin Madina kenan ya taso ya ga sahabbai burjik yayi karatu a gurin su ya saurari wa'azin su yayi rayuwa tare da su yace fama ra'aitu qauman aisara siratan wala aqalla tashdidan minhu ban san wasu mutane masu saukin mu'amala da kuma karancin tsanantawa mutane akan addini kamar su wannan jama'a sheda ce daga mutumin da ya tashi a cikin su ya rayu a cikin su akwai kawunnan sa akwai babbanin sa akwai malaman sa akwai abokan iyayen sa akwai kakannin sa a cikin su ya rayu kuma yake bada wannan sheda yace mutane ne masu saukin mu'amala sannan mutane ne masu guje ma tsanani tashdidi mara ma'ana a cikin addinin Allah yanda ma sai ga mutane sa cewa suna bin magabata magabatan nan kuma farkon lissafi su ne sahabbai kuma ga mutum yana da murdaddan hali ba ya da dadin mu'amala makwabta da dalibai da malamai da sirkai da abokan kasuwanci kowa na kuka da shi kaga nan wace wannan ba tafarkin sa yake bi ba yana da yin san zuciyarsa yana lakabawa san zuciyarsa nasa cewa tafarkin magabata ne kaga mutum yana barna wani yayi zagi in an yi magana yace yayi salab ma suna zagi wani gaji ya ce ayi salab ma sun dauki makami sun yaki junan su saboda yana so yayi fitina wani yayi kaza yayi kaza yayi ma ƴaƴan mutane sharri ko ya auri ƴan mutane ya mata wulakanci ko a bashi amanar dukiya ya barnatar ko ya zo da sunan wa'azi ya ta zage zage da cin mutuncin mutane kuma dai yace salab suke wannan wannan ba tafarkin salab bane wannan tafarkin kare da shedan ya riya maka cewa na salab ne ba tafarkin salab bane ba za ka san shi tafarkin salab in ka tsuntsunta akan kurakuran wasu daidaiwa to ba da shi ba shi ake nufin tafarkin salam ba abinda suke yi ga magari shi ne tafarki amma wani abu da wani mutum kwaya daya a cikin su yake banta da shi idan ba shi ne asalin abinda aljada take akai ba ya cikin tafarkin salam ta kuma tashdidi tsanani a cikin addini tsanani wanda yake ba haka shari'a tace ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sha da hada dina ahadun illa galabu wanda ya tsananta akan addinin nan abinda Allah bai tsanani akai ba to sai ya waye gari ya daina yin addinin saboda haka sai ga mutum ya tike ya zama dan boko haram ko bayan yan shekaru ya ma yayi barambara da harkar addini ma ya koma harkar duniya ko ga ya lalace ko ya lalata wasu saboda haka jama'a kamar da Annabi ya ce inna hadha dina yusrun wannan addini ne mai sauki wato yana tafiya akan tafarki na hanifiya ba a yin addinin musulunci da lunkufarci da tsananta wa mutane abinda ba Allah ne ya ce a tsananta musu ana ta ƙara maimaitawa abinda ba Allah ne ya ce a yi shi da tsanani din ba wato wasu abubuwa da suke masu saukin karantarwa masu saukin gudanarwa mutane su tsananta su kamar yadda aka samu mutane da dama sun cakuɗa tsakanin addini da abin da yake al'ada al'adun mutane musulunci baya faɗa da al'adu sai sun saba musulunci amma yasa mutane suna yin al'adar su game da abinci ko sutura ko tsarin zamantakewa ko yaron su ko wani abu na al'ada bukukuwan su in dai bai saba wa shari'a ba to ana barin su akan kayan su amma wani sai ya ga cewa wannan ma ai haramun ne ko bid'a ne ko ba suna yi ne da sunan bautar ubangiji ba suna yi ne da sunan haka al'ada su ta hukunta yanzu mu dauka misali kamar daurin aure al'adun da ake yi na kowane gari da sunan daurin aure sun bambanta da sunan bikin aure to duk abin da a ciki bai saba wa shari'a ba kamar tsareci kamar cakuɗe ne maza da mata kamar raye-raye da kaɗe-kaɗe kamar maganganu na batsa kamar tarurruka waɗanda suke a cikinsu akwai fajirci to wannan da ya saba wa shari'a to wannan haramun domin dama shari'a ta haramta amma abin da bai saba wa wannan mutu ba mutane su kai su alal misali mu al'ada mu ta Bahaushe daurin aure to daga cikin abin da yake nuna cewa kai kana da mutunci a cikin mutane idan zaka daura wa ƴar kaure ko zaka aure shi ne a ga mutane sun taru ba haka bane idan ba a taru ba to tun daga nan sarkin zasu bada ta anya wannan mutumin kirki ne kuwa ba wanda ya gode wannan auren nan ba ko kuma idan jama to yanzu wannan al'ada mu ce ko mai kyau ce ko to abin mutane su kai su kada wanda ya sake cewa wai zuwa taron daura aure bid'a ne ba bid'a bane dan ba wanda yake zuwa wurin da sunan neman lada a wasu kasashen su kuma ba sa yin haka akwai yanzu ga kasar Makka ko zaka shekara 10 baka saba gana yin taron daura aure ba kuma ana yi abinda ake kawo aka zo ga waliyin mata ga waliyin miji ga mijin ga wasu ƴan uwansu mutum uku bakwai takwas ga wani wanta ko kanin babata sai malami wanda yake da tarhis yake da license na bada shaidar daurin aure za a yi ne shi ma a gaban sa ya tabbata an yi abin da shari'a ta hukunta sai kuma wakilin kotu kamar rijistara ko wanda za a turo shi kuma ya dauki minutes saboda za a bada certificate a falon gidansu ko a ofishin malamin ko a gidansa kawai zai bada time a zo a haɗu kawai a daura wani sai ya tara kamar guda 50 ya ce a zo a yi lokaci daya an aka yi suka je suka yi certificate sai su je su yi walima to anan ne za su tara mutanensu kai shi za ka ga musulunci hatta kirista namiji da mace idan suka musulunta miji da mata ba a cewa sai sun sake daura aure auren da suka zo da shi a cikin kirista an yarda da shi saboda in dai a cikin addininsu da al'adarsu an yarda wannan abin sunan shi aure ko da a cikin shi babu wani abu mai kama da siga shi kenan ya zama aure ƴaƴansu kuma da suka taho da su sun zama ƴaƴa na aure ba na zina ba saboda haka kowane gari suna da irin al'adarsu a Sudan su kuma mai anguwa ko ka ce kamar dakaci shi ke daura aure duk wanda yake son yin aure sai ya je ya yi rijista da wannan mutum ya gaya mai na samu mata a gidan wane da wane da wane abinci ka sun yadda kaza kaza sai an gama tara bayanai ƙarshen wata ko bayan shekara ko duk sanin dagacin da ya ga dama tunda kuma su kuma take biya musu saraki a san da na sani ne sai kowa a tura mai da kuɗin da za a biya sarakin a ashira sai da sauran sai a ce to ku haɗa rana kaza duka wannan ƙauye rana kaza duka za a yi wannan auren ta gaba ɗaya a yi walima a tashi ranan ba abin da za a yi a garin sai dai auren nan inda ka san irin ranan wani maulidi din nan haka za a yi shi kowa sabga da zai kira to za ku kowa da irin al'adunsu to amma yanzu wani da sunan wa'azi da ma sai ka ji yana cewa zuwa ɗauren aure bid'a ne don ka tambaye shi a ina aka rubuta aka bayi da shi a maulan kashi saboda taswirin mai bid'a bai hau kan wannan al'adar ba to ba wanda yake zuwa da sunan addini ya je yi bai sa ran samun lada sai dai watakila ladan sada zumunta amma ba wai ladan shi kanshi daura aure ba kuma al'adar mu haka na alamta cewa kai kana zaman lafiya da mutane kai mutumin kirki ne saboda duk abin da zai sa a ganka mutumin kirki to a baka kai kayanka a ganka a matsayin mutumin kirki ne bai saba wa shari'a to irin to wannan tsanantawar ita ce irin wannan abin da ake hanawa sabai ba sa mutane irin wannan tsananin haka na sha ga muku wannan labarin mal albani ba mu labari Allah ya gafarta mishi wani dan zafin ka addini cikin wanda suka shiga boko haram matar shi da haihuwa farko sai aka turo wata tsohuwa daga dangin matar ta zo ce mata irin zaman biki din nan da ake yi ta koya mata abubuwa yana shiga kai ga tsohuwa yace baba akwai hadisin da yace ki zo tace yaro wani hadisi kuma ce a wannan zaman da zaki da kwana 40 akwai hadisi tace to yaro ba ku ne malamai ba wata sai ashe jahili bane yace to ki tashi ki fita dai ba hadisi wallahi mallai yace mana cikin dare ne ya kori matar nan tsohuwan kuma wannan al'ada ce mai kyau a cikin al'ummar mu macen da haihuwa haihuwar farkon nan akwai mu'amaloli na kula da jindiri da kula da kanta da bata iya ba sai a turo ta dattijuwa ta zai ta koya mata ko a dauke ta kai ta gidan dattijuwa ta koya mata an gaji wannan iyayenmu da kakanninmu mata duka sun yi wannan babu wani da aka haife shi a nan wanda koshi da shi dan fara bata yi wannan abun ba da ba ta bari ta ma gida ake zuwa daga baya rayuwa ta hukunta a dauko ko wata maslaha ta sa a kira wata tsohuwa ta taimaka mata idan ba a yi mata hakan ba tana iya samun matsala ko ta zo ta yi ma yaron wani kuskure ko ta yi wa kanta wani kuskure da sai an je asibiti ko ta kamu da hawan jini sakamakon hutun da take bukata ba ta samu ba duk yana faruwa to dan me zaka ce kai wannan bayan mutane sun saba al'ada su ce suna yi kuma abin arziki ne ba abin banza bane to amma sai ga wani wanda yace shi ba a yin wannan a gidan shi shi ba zai yadda ba ustadai suna da wannan zafin kan babu shi a cikin karatu duk da ake ka duka taba shi a cikin karatu zafin kai ne kawai irin namu na ustadai shi sa kamar da ran nan mallam Kabiru Maru mallamin mu Allah ya gafara Allah ya kara mai lafiya yake cewa duk zafin kan gaban wa mun yi shi yana fara cikin raha yace amma ci gaba da karatu ya sa mun ka bari to babu abin da ke sa mutun ya rage zafin kai irin na ustadai sai ci gaba da ilimi da kuma budaddiyar zuciya kullun kana karatu kana ƙara sauraron malamai kana ƙara karantawa kana ƙara nazari sai ka dinga seta al'amuranka to su kuma ustadan mu ba haka suke ba da zarar mutum yayi wannan zafin kan na farko hu ya bazu a makaranta sai dai a ci gaba da ganin shi kai a gari yana yawo da roba roba kuma yanzu sunan shi ustazu kuma sai ya ci gaba da sa baki a cikin al'amuran addini kaga dole a dinga samun matsaloli iyakacin shi kawai hadda da bulugul maram da riyadu da watakila wani dan nahul wadi haka amma da aka za a yi ta rigima da shi za a yi ta rigima da shi akan abubuwan addini komai ya ce ba haka ake yi ba alhalin kuma ba haka yake a cikin ilimi ba saboda haka zafin kan addini jama'a a bisa rashin hasken ilimi ba kuma inda annabi ya ce a yi zafi ba kamar misali a ce yanzu al'amarin tauhidi to babu wani sassauci a nan tauhidi da shirka ba a haduwa imani da kafirci ba a haduwa to dole nan a faɗi yadda abin yake amma abin da ya shafi mu'amaloli abin da shafi wasu sunnoni da mustahabbai akwai abubuwan da dole sai an bi mutane a hankali har su fahimta to shine wannan abin da wannan malami cikin tarihi yake gaya mana cewa ga abin da ya gani Allah ya saka mishi alkhairi malam ya sake cewa an Ja'far ibn Iyas kala qultu li Sa'id ibn Jubair malaka la taqulu fi talaqi shay'an Ja'far ibn Iyas yace na tambayi malam Sa'id dan Jubair babban tabi'i ne shi bayan daga cikin wato manyan tabi'ai ko yaro su shekara 95 ko kuma ce an kashe shi Hajjaji ya kashe shi shekara 95 shine karshen wanda Hajjaji ya kashe kamar da aka sani a tarihance malami ne babba cikin mutanen Kufa ya koyi katan alqur'ani a gun Sayyidina Abdullahi dan Abbas ya ta guje-guje kafin daga baya ya zo Makka aka ce mishi to baga Khalid ibn Abdullahi al-Qasari nan zai zo ya kama kai ce wallahi na gaji da guje-gujen nan har ina jin kunya Allah zo su kama ni kawai na hakura sai kama shi kai shigun Hajjaju Hajjaji ya kashe shi kissa ce mai tsayi kamar da aka sani wannan babban malami shine yake cewa an tambaye shi aka ce algama ta malam mutane suna ta bada fatawa akan al'amarin saki ba mu ji fatawar ka ba sai ce kala sai yake cewa ma minhu shay'un illa qad sa'altu an ba wata matsala ta shafi saki sai dai na tambayi malamai na akai ina da ilimi akai walakinni akrahu an uhilla haraman aw uharrima halalan amma ina tsoron in sa baki in je garin sa baki in halasta haram ko in haramta halas raji malamai da suka san ciwon kansu kenan yanzu sai ka ji an ce malama mu ga ba mu ji fatawarka akan kaza ba ko baka yi magana akan kaza wai so ake duk wani abu da ya taso wai sai kowa yayi magana akai idan wani bai magana akai ba sai a dinga tuma shi wani yasa bai magana ba to wannan jahilai kenan da suke neman su dinga tsarawa ilimi da malamai abin da ya kamata yi kuma malaman suna biye musu sai ka ji a ce in Allah ya san nan zan yi magana ina jiran wata gaba ne ko kuma sai ranar juma'a ko kuma sai a fure hudu ba ko sai an je wa'azin mako da sauransu sai ga duk wata kadiyya da ta shafi addini ko rayuwa ko fim ko siyasa ko tattalin arziki ko budget ko zabe ko meye wai kowa sai yayi magana wannan jama'a yana daga cikin musibar zamanin nan idan matsala ta taso da ta shafi al'umma in aka samu manyan malamai da manyan masana sun yi magana a madadin suratu ya isa yanda kuma magana aka taso ya kan haraji kwanakin baya za a ƙara haraji wani bai taɓa karanta ko shafi biyu akan economics ba wala na musulunci wala na boko wannan document din da aka ce za a yi magana akai bai taba ganin shi ba amma zaka ji rabin awa yana magana akai shi yasa daga cikin duk wanda suke magana na yabawa malamin mu malam Ahmad Bello Dogarawa professor Allah ya saka mai alkhairi kai daga ji magana kake ka san wannan masani ne ya san boko ya san addini professor ne na accounting sannan kuma duk dai mu anan zariya mun san matsayin shi kaba ma zariya ba duk kasan da ma san matsayin shahidi amma sai ka zo wani dan magyazo daga kauyen su ko daga wata tasha ko daga wani shafi na Facebook shi ma ya saka baki haka za a ce wata film ta yi kaza ko ya sa baki wani dan film ya yi kaza ko ya sa baki wani malami ya ce kaza kowa sai ya mai raddi wata matsala ta taso akan kaza akan kaza akan kaza ya kamata daliban ilimi mu zama muna da hankali muna da siki in abin da ka tabbatar malaman ka sun yi magana to ya wadatar in za a ce matsala ta taso Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu ya yi magana ko Bashir Umar Ali ko Malam Jala Jalungu ko Malam Balalau ko wani malami ire-iren waɗannan ko Malam Ahmad Bello Dogarawa din kuma kamantansu sun yi magana to kai me naka na sa baki dan kai kai ma kana yin wa'azi ko kana karantawa sai kai bari iya nan ko Allah lubo wata magana ta Malam Albani ko ta Malam Jafar ko ta Malam Abubakar Gumi ta warkar da wannan matsalar ko to ya isa a ci gaba da karantar da mutane amma wannan takwaikwaiwa da ake yi din nan a ce wai abu sai ya yi ta trending har sai Allah ya kawo wani sabon topic sannan za a ba wancan wannan bata kai lokaci wannan kuma ta barkin ilimi ta barkin yan surutu ne yan siyasa na addini da siyasa bangaranci saboda mutane su gane ka ji wannan babban malami sai da dan Jumaire ya ce shi ba zai sa baki a wannan matsalar ba tunda wasu sun yi magana kuma yana tsoron garin sa bakin ya iya yin kuskure to yanzu kuma za a ga mafi yawa ma kuskuren ma ya fi daidai din saboda magana ce mutum yake bai ta asilin matsala ba bai koma cikin littattafai ya je ya karanta ta ba bai saurari abin da malamai suka faɗa ba bai gama taswirin ta a ilmance ba amma ya sa baki wani lokaci waɗansu wanda muke gana abokanmu ne ko mun isa mu gaya musu mukan kira su ta bayan fage mu mutum nasiha wani ka ga ya ji wani ko ba zai ji ba wani ko ya ce maka ya ji za ka ƙara jin shi ne saboda ji yake kamar ana tsungulin shi da an yi magana kafin an kara shi ma ya yi saboda shi ma yana neman wato trending ne ya zama shi ma content creator saboda kuma mu al'umma mu gaugau mun fi bin irin wannan shirman Allah ya gafarta mana gaba daya kana ganin bari mu saurara anan saboda lokaci ya kure insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah